بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 22 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1418 da 19 wanda ya daidai da 10 ga watan December 1998 al-sheikh al-muhaddith al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani yuhafizahullahu yace al-qiyamu ila ar-rak'ati ath-thalitha thumma ar-rabi'a miƙewa zuwa raka'a ta uku sa'annan zuwa raka'a ta hudu ma'ana wannan fasli zai yi bayani akan cewa yaya ake miƙewa zuwa raka'a ta uku bayan kayi zaman tahiyya kenan ko kayi salati kayi addu'a duk mun ji waɗannan abubuwa a jiya ko to yanzu sai ka miƙe zuwa ga raka'a ta uku to bayan ka miƙe kayi raka'a ta uku ka dago daga sujuda ta biyu zaka tashi zuwa raka'a ta hudu yaya ake miƙewa duk shine abubuwan da malam zai karantar da mu ثم كان صلى الله عليه واله وسلم ينهض الى الركعه الثالثه مكبرا فانكم سي منزان الله صلى الله عليه واله وسلم ينقرا يتاشي زوا ركعه ta uku yana mai kabbara abinda wannan hadisi yake nufi shine bayan da annabi ya gama zaman tahiyya da duk waɗannan abubuwa da ake to sai kuma yayi yunkuri zai tashi to yayin da yayi yunkurin a lokacin zai ce Allahu akbar sai ya miƙe ba wai yana daga zaune ba za a zo ai magana akan daga zaune ba kuma sai da ya miƙe ba ba kuma yayin da yake miƙewa baka fahimci abin da ake cewa yayin da yayi yunkuri haka sai ce Allahu akbar sannan sai ya miƙe mun fahimci wannan wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sunne suka rawaito shi wa amara bihi musii salatihi fi qawlihi thumma sana zalika fi kulli rak'atin wa sajada sannan kuma annabi ya umarci wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah annabi ya ce da shi sa'annan ka aikata haka a kowace raka'a da kuma kowace sujuda kamar ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya kasance idza qama min al-qa'da idan zai ainihin tashi daga zaune kabbara sai yayi kabbara din tun daga zaune thumma qama sa'annan sai ya miƙe wannan hadisi kuma rawahu abu ya'la al-imamu abu ya'la shine ya ruwaito shi fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad lambar takarda ta 284 fuska ta biyu bi sanadin jayyid da isnadi mai nagarta wa huwa mukharrajun fi sahiha al-sheikh al-allama al-albani yace wannan hadisi yana nan shi albani din yayi takhrijin shi ya bayyana yadda aka yi wannan hadisi ya inganta a cikin silsilar sahiha kuma yayi sharhi game da fassara da ma'anar shi a cikin lambar hadisi na 604 wato a mujalladi na biyu kenan to kun ga hadisai biyu kenan hadisin farko yana cewa yayin da annabi yayi yunkuri ya dora hannayen shi a ƙasa ya yunkura zai tashi sai ya ce Allahu akbar sai kuma ya miƙe wannan kuma yana cewa ne bayan da annabi ya gama komai abin da ya rage shine ya dora hannayen shi a ƙasa ya yunkurin tashi din to tun yana zaune sai ya ce Allahu akbar sannan sai ya yunkura sai ya tashi din kaga abubuwa biyu sai ka tsaya da kyau zaka iya bambancewa na farko yana magana akan sa'an da mutum yayi yunkurin tashin haka sai ya Allahu akbar na biyu kuma tun kafin kai yunkurin tashin sai ka ce Allahu akbar sa'annan sai ka miƙe wannan hadisi na biyu wasu sai suka yi mishi kuskuren fahimta sai suka ce abinda yake nufi shine idza qama min al-qa'dati kabbara idan annabi ya miƙe daga zaune ma'ana in ya miƙe sai ya daidaitu a tsaye sa'annan sai ya kabbara to idan ka ce musu to wannan fassara da kuka yi ai ƙarshen hadisin kuma ya warware ta tunda kun ce annabi ya kasance idan ya tashi daga kabbara ma'ana sai in ya miƙe tukuna daga zama sannan sai ya kabbara to ya kuma za a yi da wannan summa qama sai kuma ya miƙe kaga magana da warora ta zo don haka ma'ana hadisin shine idza qama min al-qa'dati idan annabi zai tashi daga zaune kabbara sai ya kabbara daga zaune summa qama sa'annan sai ya miƙe li'anna summa tusidu tartiba wat tarahi saboda wannan ainihin summa tana fa'idantar da jinkiri ne a wajen magana tunda aka ce kabbara sai kabbara summa qama sa'annan sai miƙe abu na farko da nake son ka fahimta kenan abu na biyu da nake son ka fahimta idan idza ta taso fi'ili madi a gabanta idza
in ta taso fi'ili madi a gabanta to tana hukunta mustaqbal ne. Mun fahimci wannan? Idza qama, idan zai tashi. Idza qara'ata al-qur'ana fasta'id billahi, idan zaka karanta qur'ani kayi ta'awuzi. Idza qumtum ila as-salati, idan kun tashi sallah faghsilu. Dan haka idza in ta taso fi'ili madi a gaba to tana hukunta mustaqbal ne. Idza jaa nasrullahi wal fath, idan nasara Allah tazo da budin Allah, a yanzu bata zo ba kenan, an ce idan tazo, amma kaga sai aka ce jaa, don haka idan idza ta taso fi'ili madi a gaba to yana hukunta mustaqbal ne. Idan kuma iz ta taso fi'ili madi a gaba har wa yau tana hukunta mustaqbal. Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ya Isa inni mutawaffika, sai ka ce kutuna yayin da Allah ya ce, ma'ana iz qala Allahu ya Isa inni iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ma'ana iz idan ta taso fi'ili madi tana hukunta madi kenan, afwan, iz qala Allahu, kutuna yayin da Allah ya ce. Idan kuwa iz ta taso fi'ili mubari'i a gaba to har wa yau tana hukunta madi ne. Wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi, ka tuna yayin da kake cewa wanda Allah ya ni'ima akan shi, kaga ka ce ne tunda an ce tuna yayin da kake cewa, to ka'ida kenan idza idan ta taso fi'ili madi a gaba to sai ka fassara ta da mustaqbal. Idza qumtum ila salati, idan kun yi nufin tashin sallah sannan za ku yi alwala. Idza qara'ata al-qur'ana, in kun yi nufin karatun al-qur'ani sai ku yi ta'awuzi. To nan ma idza qama min al-qa'adati kabbara, idan annabi zai tashi daga zaune sai ya kabbara, sun makama sa'annan sai miƙe. Sai kaga yanzu ka fahimci hadisin. To amma kun san abin da yake taimakawa mutane wajen su kasa fahimtar aya ta al-qur'ani ko hadisi haka, shine ta kalidanci ko ta asubanci. Idan aka riga aka saka maka wani tunani a zuciyarka, to yanzu in abin in kwararren malami yazo ya kamata ya kokarin cire wannan tunani na kuskure tukuna, sa'annan ya sanya na daidai din. In ko ya saka na daidai din a halin na kuskuren na zauna, to sai ya kasa zama. To shine sai kaga mutane sun kasa fahimtar irin waɗannan nasoshi, saboda mutane sun riga sun karanta a fiqhun malikiya cewa sai mutun ya gama tahiya ya miƙe a tsaye jaram, sannan zai ce Allahu akbar, haka aka faɗa cikin fiqhun malikiya. To duk yadda zaka yi kokarin fahimtar da mutun haka din nan da suka fahimta kuskure ne, sai kaga ya ce gashi an ce idza qama, qama ba fi'ili madi bane, sai kace fi'ili madi ne. To amma ya shiga wata ka'ida da baka sani ba, shine idza ta taso shi a gaba, idza kuwa idan ta taso fi'ili madi a gaba to tana hukunta cewa abin da za a yi anan gaba ne. Dan haka ma'anar wannan idza arada an yaquma min alqa'adati, idan annabi ya nufin zai tashi daga zaune, kabbara sai kabbara tun daga zaune, thumma qama sa'annan sai miƙe. To kun ga irin wannan shine abin da khawarija da mu'tazila duk suka iyadda suka ki fahimta. Dan haka a wurin ainihin su sai suka ce waccan aya da take magana akan alwala sai in ka miƙe sallah ne. Misalin su shine, na buga misali yan tatsi ne a ƙasar nan, sai ce atin da Allah ya ce idza qumtum ila salati, to sai ka kabbarta sallah ne tukuna, sannan zaka tsuguna kai alwala. To haka aka samu irin su suke da wannan fahimta cewa tunda Allah ya ce idza qara'atal qur'ana, to sai ka gama karatun Qur'anin ne sannan za ka yi ta'awuzi. Tunda Allah ya ce idza qara'ata, tunda ya kawo ma bi, wato idan ka gama, sai ya ce a'a, ma'anar shi idan za ka karanta. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi ka nemi silsilar sahiha din nan mujalladi na biyu nan yayi cikakken bayani akan ta, amma a takaitan takaitawa bayanin kenan. Bayani na biyu da nake son jama'a su fahimta shine jan kabbara kuskure ne, ma'ana mutum ya ja kabbara tun daga zaune har sai ya daidaito a tsaye. Wannan al-Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin littafin shi mai suna Sharhi Muslim, mai suna Al-Minhaj bi Sharhi Muslim ibn al-Hajjaj, da kuma littafin shi Al-Adhkar, cewa idan ka ainihin gama tahiyarka da duk waɗannan salatai, in ka fara kabbara sai ka tsayu daidai tukuna, zaka ce Allahu Akbar, wannan kuskure ne. To makamancin wannan a kuskure shine wajen jilsatul istiraha. A wajen jilsatul istiraha abin da yake daidai shine yayin da ka taso dagowa daga sujuda ta biyu din nan zaka yi kabbara Allahu Akbar, sai ka ainihin zauna, to in ka tashi miƙiya sai ka miƙe, babu wata sabuwar kabbara. To amma su waɗannan Shafi'iyya da makamantansu sun ce ka ja kabbara din tun daga sujuda har zuwa zamanka, har zuwa miƙewarka, shi yasa sai ka ji wani numfashi zai sheke mishi Allahu akbar tun daga sujuda yake jin kabbara hayya jalsatul israha hayya miki hayya daidai duwa tsaye to wannan kuskure ne abin da ke daidai wanda ya tabbata a sunna shine wannan hadisi na ainihin Malik ibn al-Huwairith shine lokacin da ka tashi dagowa daga sujuda sai kai Allahu akbar sai ka zauna sujudarka to yayin da ka zauna sujudarka in ka tashi miki ya kai zakai ba tare da wani zikiri na jalsatul israha da kana gama jalsatul israha ka sai ka ainihin ka miki Allah ya shiryar da mu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance wani lokacin yana daga hannayen shi tare da wannan kabbara wato tun a zauna din sai daga hannun haka in ya daga hannun to sai ainihin kabbara sai ya miƙe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko tun daga zauna yayin da ka gama tahiyya ka gama salati ka gama addu'a zaka ainihin miƙe sai kai Allahu akbar ka daga hannun sannan sai ka sa hannayenka a ƙasa sai ka miƙe jama'a mun fahimci wannan to wani lokacin annabi yakan daga hannayen shi a daidai wurin wannan kabbara wani lokacin kuma sai ya kabbara kawai bai daga hannun ba sai ya miƙe tsaye din daga hannun mun fahimci wannan sai ya miƙe tsaye din daga hannun wani lokacin sai ya daga hannun tare da wannan kabbara wani lokacin kuma daga hannun sai ya jinkirta shi sai ya miƙe tsaye kabbarar yayi ta tun daga zaune dan haka sai ya tashi ba daga hannun in ya daidaitu a sama a tsaye sannan sai ya daga hannun sai kuma ya ci gaba da karatun sallah wa kana idza arada alqiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan yana nufin ya miƙe zuwa raka'a ta hudu qala sai ya ce Allahu akbar sai ya kabbara mun fahimci wannan da kyau ko wa amara bihil musii salatihi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi na daga anifan bayani ya gabata a da zuwa to a baya wannan hadisi na al-musii wannan hadisi da aka ce annabi ya kasance idan yana nufin zai miƙe zuwa raka'a ta hudu sai ainihin ya kabbara ko wannan hadisi da shi da wancan na daga hannaye din can sai hada su wuri daya ce al-bukhari wa abu dauda su suka ruwaito shi sabin nake so ka ƙara fahimta kada kuma ka ce to ai inda wancan hadisi ma'anar shi annabi yana nufin zai miƙe wato yake daga hannu ai da shi ma yayi bayani kamar nan cewa wa kana idza arada al-qiyama kasancewa ai sahabban da ke bada labari kowa da irin uslubin da yake bi wajen bada labari ma'ana wani ya ga cewa yace idza qama min al-qa'dati kabbara thumma qama wani kuma da yazo nan shi kuma sai yace wa kana idza arada al-qiyama kaga shi ya fi fito da bayanin karara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kaga nan ana nufin wato yayin da ya gama raka'a ta uku ko yana nufin zai ainihin miƙe zuwa raka'a ta nawa ta hudu to shine sai ya kabbara to wannan hadisin shine hadisin Malik dan Huwairis din hadisin jalsatul israha ne yazo da wannan ma'anar zaka ji ya kawo karashin shi a can baya dan haka a yayin da ya dago daga sujuda ta biyu to me yake so zai yi miƙewa zai yi zai miƙe zuwa ta hudu kenan sai ya ce Allahu akbar in ya kabbara sai ya zauna jalsatul israha sa'annan sai kuma ya yunkura sai ya miƙe abin da ke bayyana maka haka shine zaka ga hadisin da ke biye da wannan zaka ga shine hadisin jalsatul israha mun fahimci wannan da kyau ko sai kuma yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyana wani lokacin annabi yana daga ainihin wato hannayen shi tare da wannan kabbara wato kabbara dagowa daga sujuda ta biyu kenan wannan hadisi Abu Awana wa Nasa'i su suka ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to kaga ga hadisin jalsatul israha kaga shike biye da wancan kenan a wajen gabobin sallah sai yace thumma kana yastawi qa'idan sannan kuma annabi sai daidaitu a zaune ala rijlihi al-yusra ya zauna akan kafar shi ta hagu mu'tadilan ya daidaitu ya natsu hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi in annabi ya zauna sai ya daidaitu har kowane kashi ya koma inda yake natsuwa kenan jama'a dan haka jalsatul israha ba daga an zauna ne kamar an zauna akan garwa shi za a miƙe ba sai an zauna dafa'an tukuna an natsu sannan za a yunkura a tashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko thumma yaqumu sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya miƙe mu'tamidan alal ardi ya sa hannayen shi ya dogara a ƙasa ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya tashi da gwiwa kenan domin zaka ga wasu suna daura hannayen su akan cinya sai su yi yunkuri sai su miƙe wannan bid'a ne hadisan duk da suka zo akan haka hadisai ne munkarai mun yi karatu akan su cewa ba su inganta ba don haka gashi malam anan kasa sai ya ƙara bayani yace al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi wa abu dauda bukhari da abu dauda suka ruwaito wannan hadisi kaga hadisin maliku dan huwairis kenan hadisin jilfatul istiraha cewa annabi in yayi jilfatul istiraha sai ya zauna ya daidaitu kowane kashi ya koma inda yake sa'annan sai ya sa hannayen shi ya dogara akan kasa sai ya tashi jilfatul istiraha ta tabbata jama'a dan haka abinda muke so duk kowa yaje bincike yaya matarka take sallah ya'yan ka din nan duk waɗanda nauyin su yake akan ka yaya suke sallah domin Allah ce waye wa amur ahlaka bis salati ka umarti ka bayewa iyalanka umarni bis salati wajen yin sallah wastabir alaiha ka daure kai kanka akan yin sallah kuma ka daure akan umarnin su ma'ana sallah din to ba wai kawai ku yi sallah ba wace irin sallah kar ayi baba na daka gemu na waje kai kana nan waje kana sallah mai kyau su kuma ka bar su suna irin wannan sallah da suka gada a ainihin a iyaye da kakanni a sai ka bincike ta wace irin sallah take sai ka zo sallah sai ka ga ta sace hannu sai ka ce a amarya ai an wuce wannan tuni ina ki rinka runguma hannunki a kirji ai addinin da ake ji kenan yanzu a to mu malamin islamiya zai kace malamin islamiya Allah ya ji ganshi amma dai na annabi za a yi ko amarya ai so ake a zauna lafiya kuma ya zaki dauko abin da zai ka tashi hankali mun fahimci wannan da kyau ko ta to an amarya ta ka abin da bai da dalili daga annabi ba ta ce kada a zauna lafiya ba ina ma'anar cin amarci kuma an saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan amarya daga sujuda ta biyu ta miƙe tsaye da gudu haka a amarya zama ake dafa'an in aka zauna aka natsu sai a miƙe dan danka din nan in ya miƙe tsaye sai ka ce a dawo ka zauna tukuna haka muka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan duk wannan na daga cikin abin da shari'a take nufi daga umarce su da yin sallah ba wai yin sallar ba kawai amma yaya suke yi jama'a in ya zama ku dubi malaman bid'ar nan in suka bada bid'a sai su ce ka kawo mataka ita ma a bata ka kawo ƴaƴanka a basu sai kaga an ba uba dariƙa an ba mata dariƙa ƴaƴa duk baki ɗaya an basu dariƙa kowa da tarbi kamar fastoci daga Vatican duk kowa zaka ga ya rike nashi tarbin duk baki ɗaya sun je shehu ya basu dariƙa dan menene mu kuma ba za mu rinka nuna musu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko ka san cewa dan banza bai miƙe ba sai da nagari ya zauna duk inda kaga wani dan banza ya miƙe to nagari ne ya zauna yake yin aikin shi dan haka dan banza ya samu damar ya miƙe wallahi in aka ci gaba da yada sunna din nan ita kanta bid'a da kanta boyewa za ga ta ne balle ɗan bid'ar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi aje a yada sunna sahabbai mun ji wannan hadisi mun ji asalin shi mun zo da Bukhari Maliku ibn al-Huwairis yawo yake masallaci ba lokacin sallah ba yace nazo daga wurin annabi ne annabi ya ce mu je mu koyar da sallah irin tashi dan haka ku zo jama'a ayi muku sallah irin ta annabi duk sanda yazo zai musu da jilsatul istiraha duk sanda yazo zai da jilsatul istiraha annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi Maliku dan Huwairis yazo yana yin wannan sallah da jilsatul istiraha yace haka na da annabi yana yi to dan Allah kai menene naka sai amma sai da annabi ya tsufa ko ka san cewa dungurungun musulunci sai da annabi ya shekara 40 ya fara to daga shekara 40 a ka'idar rayuwa shine ka ta yin magangaran rayuwa kenan hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni da mutun ya kai shekara 40 ba sai zikiri ba kuma ai sai zikiri shikenan kuma qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah yace har dan adam sai ya kai shekaru 40 to ya kai iyakar karewar girman shi kenan sai me sai gangara al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi tuhfatul mawdud dan ka san malaman salaf akwai rayar sunna ɗar farko ta ibn al-qayyim ita ce ta haihu kafin ranar suna sai ya ce ni tukwici rigar suna da zan yi wa jikana na farko shine zan rubuta sunna game da yaya ya kamata a bi a samu da in an samu da yaya ake yi mishi dangane da al'amarin hakika kafin kwana bakwai ta kewo ya rubuta littafi tuhfatul mawdud bi ahkamul maulud juz'i guda haka yace ni tukuitin da zan yi wa dan jikan nawa kenan ba rigar suna ba a siya gobe suna da tawul da napkin ba littafi ya rubuta haka gashi har mu ma da ba jikokin shi ba mun ci albarkacin jama'a mun fahimta to a cikin wannan littafi ibn al-qayyim yace da zaran ka kai shekara 40 to sai kuma ka fara gangara kasa ba abinda kuma zai toho naka sai dai rushe to ba tsufa yazo ba to sai da annabi ya kai wannan lokacin ya fara yin sallah to yaya zamu gane cewa sai tsufa sai kaza sai mu dubi to yaya su sahabbai suka fahimci abin, to salafiyanci kenan. Yaya ne su salaf suka fahimci wannan abu? Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ya zama su sun fahimci cewa jilsatul istiraha kowa zai yi, da tsoho da wanda ba tsoho ba, da matashi da wanda ba matashi ba, da wanda yake mai bukata da wanda yake mara bukata, saboda ba abace ta larura ba, amma abace ta ibada. Duk mun karanto bayanai akan haka ya jama'a. Saboda haka lallai jama'a su rayar da wannan sunna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, masu kokarin rikici su tuba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ba ni albani suka bi albani ne karantar da sifatul salati ba, ba albani suka bi albani ne littafi ba, manzon Allah suka bi. Duk inda kake mina ajiye wannan mas'alar gefe guda, mas'alar ta fi karfi na, ta fi karfin ka, ta fi karfin Nasiruddin al-Albani. Yanzu mas'alar ta koma sama ne, manzon Allah ne yake yi. Dan haka wai kai kana ga cewa in ka bi to ai za a ce kai ma ka dace da suwa ne, wallahi wannan shedan ne yake kawo maka wannan tunanin. Kuma in baka bi ba kana nan, sai ka ga girman da kake nema sai ya rushe. Tunda karatu yana cikin sifatul salati, yana cikin Bukhari, yana cikin Bulughul Maram, kai kuma kana ta ta'awili, waɗannan da kake tashi kane musu ta'awili tun suna yadda da kai, suna nan idan suna wayewa akan karatu. Randa suka gano a Bukhari ne sai sun ce ashe kai shehin dariqa ne, kar mu sake ganin ka a masallacin nan sai dai in tuba za ka yi. Allah kuwa, domin su ne ga karatu a cikin littafi sai a rufe, kuma sai a koma ana gaya mutane ra'ayi da ka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku tabbatar da gaskiya. Wallahi in ba ku tabbatar da gaskiya ba, sai Allah ya rugurguza ku, sai an manta da ku fiye da yadda aka manta da shehunan dariqa. Yanzu waye ya damu da wani shehun dariqa? Su kansu ƴan dariqan suna da fatawa, ba su zuwa wurin malamansu. Sun san cewa ruhubani ne kawai, malaman Yahudawa ne, ba za su faɗi gaskiya ba. Sai dai me? Sai dai su ci kuɗinka. In maulidi yayi ne lokacin za ka ga kowanne shehi, wai lokacin ne suke malamai. Sai lokacin maulidi, amma ba lokacin maulidi ba fa, sai ka kewaye anguwa guda baka san da wani malami ba, babu labarin shi. Sai lokacin maulidi za a yi nadi, a sawo bakin tabarau, a sawo tarbi, a taho da sanda da likafa, duk abubuwa gashi nan sai a taho, wai an taho maulidi, wai lokacin ake kaunar manzon Allah dare daya. Sannan a sawa ƴan yara AICD a cikin ruwa su kwana suna yin surutu suna zikiri sun sha kwaya, wai kaunar manzon Allah kenan. To ya zama ku ba ku karantar da mutane? Ba za ku karantar da mutane addini ba, kuna jiran sai a faɗa ku rusa, ina bambancin ku da malaman dariqa? Malaman dariqa haka suke, ba su karantar da mutane addini, musamman ku dubi kasar nan. Haka Malam Abubakar Gumi yazo ya same su, Allah ya gafarta mishi, ba sa karantar da mutane. Da kuma yazo ya fara karantar da mutane, kuma sai suka ce ba su yarda ba, suka kwasa sai suka kai ƙarar shi wurin gawa, sai a daina karatu. Sai wannan yana zagin mu, yana kaza, ku ne yasa ba ku karantarwa? Sai guru da laya, sai abubuwa na tsafe-tsafe lokacin suke yi. A lokacin da ya fara karatu ne su ma suka je suka jawo wani foye zo ya fara karatu su, amma ba sa karantar da mutane. To ma'ana yanzu a ce kuma kuma ahli sunna kuna son ku bi wannan hanya? Ba kwa karantarwa gaba ɗaya, sai in wani ya zo ya karantar sannan sai ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, ƙarya ne jama'a. To ne bambancin ku da shehunan dariqa? Har wannan dariqa kenan. Saboda haka ya kamata ku ji tsoron Allah, ku bar mutane su bi sunna. Waɗannan mutane suna bin bid'a, suna bin malaman bid'a, kuka raba su da bid'a, kuka raba su da malaman bid'a, Allah ya saka muku da alheri. To in ya zama ba ku san sunna ba, to kun yi wa musulunci aikin da za ku iya, sai ku koma gefe guda, ka samu jali attarugu da tattasa ne ka rinka sayarwa, sai a zauna lafiya da kai, aikin ka kuma yana nan, baka rusa shi ba. Amma kuma kayi kokari ka raba mutane da bid'a, baka da sunna da zaka ba su, to sai ka basu su je su koyi inda za su koyi sunna, kai kuma sai ka koma ƴan tumatiri, kana ainihin sai da tumatiri, ko kana sai da buhu, ko makamantan haka, ko kuma duk wannan bata samu ba, eh sai ka je a baka gadi, akwai Niger Guard, duk wallahi yafi maka alheri. Kaga ladanka na shekara 20 da kai kana wa'azi yana nan a rubuce insha Allah, kuma ka mutu lafiya. Allah ya shiryar da mu. Wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idha qama. Bayan annabi ya yi jilsatul istiraha a raka'a ta uku zuwa ta hudu kenan, to idan zai miƙe, mun fara jin cewa yana sa hannayen shi ne ya dogara a ƙasa ko, to sai Ash-Shaykhul Albani ya sake kawo hadisin ajinu. Kun ga saboda mas'ala ta kai mas'ala fa, sai da ya zama waɗannan malamai da suke sukan wannan hadisi na ajinu ko kalma ba su iya faɗi ba, sai suke ijinu. Ajinu, wa kana ya ajinu, annabi ya kasance yana dunkula hannu. Ya'tamidu ala yadayhi, sa'annan sai dogara da hannayen nashi idan ya dunkule su, idza qama, idan zai tashi. Ku dubi fassara hadisin kenan, qaulan wahidan, duk babu wani malami da ya saba akan wannan fassara. Ku duba wa kana ya'jinu, ma'anarta shine dunkula hannun, domin yayin da ka gama jilsatul istiraha ba sai tashi ba. To abu na farko da zaka fara wajen tashi tunda an ce da hannu shine dunkula hannu zaka fara yi, sannan in ka dunkule to ya'tamidu ala yadayhi, sai kuma ya dogara akan hannayen da ya dunkule. Idza qama, idan zai miƙe. Kaulan wahidan fassara kenan. Jama'a mun fahimta? Domin kana ya'jinu muqayyadun ne, muqayyadun kuwa ba'a fassara shi da mutlaq a cikin ka'ida ta ilimin usulul fiqh, amma ana fassara mutlaqi da ainihin muqayyadi. Misali a cikin alqur'ani akwai inda Allah madaukakin sarki ya magana cewa in kai kisan kai, idan zaka yanta bawa sai ka yantar da bawa mumini. A wajen zihari kuma sai Allah ya ce idan kai wa matarka zihari, idan zaka tuba ka dawo ka cigaba da zama da ita, sai Allah ya ce sai ka yanta bawa. To kun ga a can yazo da kaidin cewa sai mumini, nan kuma yazo a sake babu kaidi. To sai ka dauko wancan muqayyad sai ka fassara wannan mutlaki da shi. Dan haka ko zihari mutun yayi wa matar shi, idan zai yanta bawan sai bawan ya zama mumini, saboda anan kalmar bawa ta zo mutlaka, a wani wuri kuma ta zo muqayyada da imani. To sai a dauko muqayyad a fassara mutlaki. Amma a ilimin usulul fiqh ba a daukar mutlaki a fassara muqayyadi da shi. In akai haka an yi bankaura kenan. To abinda su suke son ayi anan kenan, saboda basu je sun koyi karatu inda ya kamata ba. Wai wa kana ya ajinu, annabi ya kasance yana ajinu, sai su ce to me fassara ajinu? Wai ya atamidu ala yadayhi, wai yana dogaro akan hannayen shi, idza qama, wai idan zai tashi. To ai ya atamidu ala yadayhi idza qama, wannan ma'ana ce mai fadi, mutlaka ce. Ba zai yi ka dauko mutlaki kuma ka fassara muqayyadi ba. Dan haka jama'ar musulmi aikin nan yana da fadi. Ya kamata in zaka yi da'awa ka shirya tukuna, ya kamata ka je kai karatu inda ya kamata, ka fahimci karatun yadda ya kamata, ka tsarkake zuciyarka yadda ya kamata, ka mallaki kayan aikin karatu shine littafi. Wallahi in ba haka ba babu yadda za a yi, dole ne rigima ce ta faruwa. Kuma rigiman nan ku za ku yi ta sababbar da ita, kuma wai ku ce wai ana sabani. Wai da wa ake sabani? Mu dai tsakanin mu da Allah muke gaya muku ba za mu munafince ku ba. Mu ba mu yadda cewa ku malamai bane. Ya kamata kowa ya san wannan, domin muna tuhuma ku da cewa ba ku yi karatu yadda ya kamata ba, ba ku yi a inda ya kamata ba, ba ku san abin da ya kamata ba, sa'annan kuma ba ku da kayan da za ku je ku duba abin da ya kamata ku duba, ku zo ku yi bayanin da ya kamata. To ina ake malanta? Saboda Allah, in an ce kai a ina ka koyi ilimin hadisi, sai ce wai yayi nazari ne. Da haka ake koyo nazari? Saboda Allah, nazari da nazari ake koyon ilimi? Waye koya maka ilimin hadisi? Waye koya maka ilimin usulul fiqh? Waye koya maka harshen Larabci? Duk cikin abubuwan da Bature ya kera wanda ake tukawa, kana jin akwai mai wahala jirgin sama kuwa? To kana jin kawai daga zarar ka iya mota shikenan sai ka iya jirgin sama? Zai yu? Ba zai yu ba sai ka je an koya maka. To lallai ya kamata mutane su san wannan. Dan haka wannan hadisi ma'anar shi kenan, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya gama jilsatul istiraha sai dunkula hannun. Idan ya dunkula hannun kuma sai ya sa hannayen a ƙasa ya dogara akan su. Idza qama, idan zai tashi. Da zaran ka dauki wannan fassara sai kaga abin ya fito maka karara. Saboda gashi wa kana ya ajinu, ya kasance yana dunkula hannayen shi. To in ya dunkula hannayen me yake da su? Ya atamidu ala yadayhi, sai kuma ya dogara akan su hannayen. Idza qama, idan zai tashi, shikenan sai ka ji ka zauna lafiya. To amma a ce wa kana ya ajinu, ya kasance yana yin ajinu, sai mu ce to me yake fassara kalmar ajinu din da Hausa? Hatta malaman da basu yadda da ainihin cewa wannan hadisi ya inganta ba, kamar yadda na kawo, duk fa sai da suka tabbatar da cewa ma'anar ajana din nan kenan. Suwa kamar su Khumaini, ba na ka daga Khumaini ba? Khumaini yace idan zaka miƙe a sallah ya kai masallaci, kar ka sake ka tashi da hannayenka a dunkule, sai yace ka tashi da su min ghairi ajinin bihima, ba tare da kaya ajinu ba. Sai kara fassara sai yace bal yabsutuhuma alal ardi, yace sai dai mutum ya shimfida su a ƙasa kamar yadda kuke yi dinnan. To koyon Khumaini kuke bin mazhabin shi, shi yasa ka gama babbakin fada ba ku shi'a ba ku kaza kaza kaza, kuma sai ku zo kuma sai zama sallar ku iri daya da tasu. Shi yasa zaka ga shi'a ma sakin hannu suke a sallah, shi'a sakin hannu suke a sallah. Me yasa su suna tuhumar sahabban da suka ruwaito ba su yadda da su ba? Kai kuma saboda kayo annabi ƙarya ka ce wai akwai hadisin sakin hannu. to ka bambance min wannan manhajin na shi'a da wannan manhajin da waɗannan suke bi. To ya kamata ka lura garin gudun bid'a, sai kaje ka fada bid'ar da tafiyar da ka baro. Sai za wannan bid'a ba a bari bace jama'a, Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi yake Al-Harbi yarwaito shi fi gharib al-hadith, Abu Ishaq Al-Harbi yarwaito shi a cikin littafin gharib al-hadith. Dan haka kaga lokacin nan nazo da littafin gharib al-hadith, nazo da littafin siyaru a alamin nubala, muka ji tarihin Abu Ishaq Al-Harbi. Misali, kun san dalilin da yasa ne haka? Wato nayi haka ne don ka fahimci wai tukuna wane ne shi Abu Ishaq Al-Harbi, menene matsayin shi a ilimi, menene matsayin littafin ilimin shi daga cikin littafai da aka rubuta akan gharibul hadith. To dan ka auna da kanka kai da kake cewa wai Abu Ishaq Al-Harbi yayi kuskure, wallahi mafi yawancin mutanen nan ba san mutuncin ilimi ba. Kaga wani wanda yake zunubi ne ma cikin zunuban jahilai, in ana magana dangane da ilimi, wai sai ya dubi wani kaftitan malami sai ya ce yayi kuskure. Me yasa yayi kuskure? Wai ni a fahimta shi adalci jama'a. Kamar ka kai wato kuna wai ka ce ni ina ganin Abu Ishaq yayi kuskure, wannan magana wallahi magana ce muguwar magana. Ba kowa yake iya kuskurantar da babban malami ba jama'a. Kana ji yanzu kai dan ka tara kwanacin kana yin tafsiri shikenan sai ka dauna ka ce Malam Abubakar Gumi yayi kuskure, ka ce ni ina ganin yayi kuskure, sai mu ce waye kai, man anta? A kwararan anguwarku ba a samu dalibai biyar sun yadda kai malami ba ne. Kwararan anguwarku tukuna dalibai almajirai biyar masu ko dan kanzo ba su yadda kai malami ba ne. Balle a samu malamai da suka yadda kai malami ne. Kana ga Abu Ishaq Al-Harbi sai da ya zama shayabo, duk malamai sai da suka tsara mishi har waɗanda ba sa kaunar shi. Al-Imam Al-Salib yace ina jin Abu Ishaq Al-Harbi da ina suka shi, yace wallahi ban tabbatar malami bane sai ran da naje makarantar shi, nace kai duk Iraki babu malami kamar wannan. Amma kai sai ka samu wani wanda yake ko Larabci baya ji, ko pamphlet dan karamin littafi kamar qawaidi bai taba rubutawa ba, amma wai sai yace wai Abu Ishaq Al-Harbi yayi kuskure. Sai ka samu mutum ko hudubar juma'a ko ta idi ba zai iya shiryawa ba, sai yace wai Ash-Shaykhul Allamatul Albani wai yayi kuskure. Sai ka ce to wai kai me ka karanta tukuna? Mutumin nan yau shekara shi 84 a duniya, ba abin da yake sai hidima wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kai ko fassara littafin shi daidai baka iya yi, wasali ma baka iya sawa daidai, amma wai sai ka ce wai yayi kuskure. In aka ce to nuna yadda ya kuskura, sai ka ce ni a fahimta ta. To wai kaiwa da kake cewa kai ko ka san wannan kalma mabuɗiyar sharri ce, Iblis ita ya faɗa shi sai lalace, yana cewa ana khairun minhu fa sara sharran minhu, yana cewa ni nafi annabi Adam, sai zama kaskantaccen kaskantacce ne akan annabi Adam. Shi yasa rago ka yi wa kanka adalci, ka daina tunkuyin marmara, ka tausaya wa kahonka. Ba za a ce ka tausaya wa marmara ba, tausaya wa kahonka. Yasa ka san abin da kake faɗi a cikin ilimi. Jama'a mun fahimci wannan, amma karo da irin waɗannan manyan malamai su yi magana, tashi ɗaya ka ga cewa za ka iya tunkuɗa wannan magana, wallahi sai in ka taka inda suka taka tukuna, kuma sai ka yi taka tsantsan, ka tsaya ka fahimci me suke nufi. Malamai ne da karatu har ya zama musu jininsu da ɓargonsu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To amma ƙasashenmu saboda ba a san mutuncin ilimi ba, babban malami kamar Malam Abubakar Gumi sai tashi sai ya magana, kawai sai ka ga wani zunubi ne cikin zunuban jahilai, sai ce hani ban yadda ba, kuskure ne. Ya zai faɗi haka? Ba an ce malamai na kuskure ba? In an ce malamai na kuskure, irin ku ne ke gyara kuzakuran malamai irin su Malam Abubakar Gumi? Irin ku zambon min zunubul juhali, zunubi ne ɗaya kai cikin zunuban jahilai a wajen ilimi fa, baka kai zunubin malamai ba ma a wajen ilimi, amma wai kai ne zaka gyara kuskuren malami. Jama'a ku duba irin wannan wauta. Shi yasa wallahi ya kamata baki ya rinka sanin abin da yake faɗi, dan duk abin da kake faɗi ana rubutawa, za a yi maka hisabi a kai. Allah ya shiryar da mu. Sai ya ce wa ma'anahu inda al-Bukhari wa Abi Dauda, akwai ma'anar irin wannan hadisi wanda Bukhari da Abu Dauda suka ruwaito, shine wancan hadisi na sama kenan, hadisin Jilfatul Istiraha. Kun ga kusan ma'anar sa ɗaya, tunda shi ma yana cewa annabi yana dogaro a ƙasa idan zai tashi. Wa amma hadisun ha an ya atani da rajulu ala yadihi, amma hadisin da ake cewa wai annabi ya hana mutum idan zai tashi ya dogara akan hannun shi, idan haba fi salati, idan zai tashi akan hannun shi wai annabi ya hana mutum ya sa hannun shi a ƙasa ya tashi. Kun ga wannan hadisi yana ainihin hana yin jilsatul istiraha kenan a zahirin shi, domin yana nufin cewa daga ka dago sai ka wuce zuwa raka'a ta biyu, ko kuma aƙalla wannan hadisi yana hana yin ajunu kenan, tunda an ce an hana ma mutum ya dogara akan hannun shi balle ma ya dunkure kenan. Malam yace fa huwa munkarun, wannan hadisi ne munkari. A takaice me ake nufi da hadisi munkari? Hadisi munkari yana da ma'anoni da dama, daga ciki shine a samu mutumin banza ko mutum mai rauni ya ruwaito hadisi kuma ya saba wa mutanen kirki. Ku dubi maganar abu biyu, shi kanshi mutumin banza ne, sai ya ruwaito maganar da ta saba wa mutumin kirki. Shi ya saba wa mutumin kirki, riwayar shi ta saba wa riwayar kirki, dan haka sai a ce hadisin shi ya zama munkar. Idan kuwa shi mutumin kirki ne, sai ya ruwaito hadisin da ya saba wa waɗanda suka fi shi nagarta ko kirki, sai a ce hadisin shi ya zama shaz, duk da haka sai a ce ba za a karba ba. Jama'a mun fahimta? Ka'idoji ne na ilimin hadisi, sai ka je ka zauna masu abin sun koya maka. Muka ce masu abin, ba mu ce kowa ka je koya maka ilimin hadisi ba, a je a koyar da kai wani abin da zai hallakar da kai. Allah ya kiyaye. Sai yake cewa kama bayyantuhu fi dha'ifa, yace wannan hadisi munkari ne, la yasifu, bai inganta ba. Kama bayyantuhu fi dha'ifa, kamar yadda na bayyana haka a cikin silsilal ahadith dha'ifa a lamba hadisi na 967. Jama'an ba ku manta ba, na zo da wannan littafi a lokacin na karanta mana a cikin karatuttukan da muka yi a baya dangane da ajinu da jilsatul istiraha. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, kuma Allah ya raba mu da makircin yan bid'a, kuma Allah ya sanya zukatan mu su zama masu karkatuwa wa bin gaskiya. Su kuma mu ne musu addu'a, Allah idan ya nufe su da shiriya, Allah ya shiryar da su. Idan Allah bai nufe su da shiriya ba, Allah ya raba musulmi ahlus sunna daga sharrin su, domin suna taɗiya da yawancin musulmi ahlus sunna. Su bar ku su ce ku ci gaba da sallar ku yadda kuka saba, aqidar ku ci gaba yadda kuka saba, tare da cewa sallar akwai gyara ko kuma a cikin aqidar akwai gyara. Sai su ce amma ku ci gaba, ba ruwan mu da wani karatu na zamani. Dan Allah kaji, kamar yadda Annabi Musa suka yi da Bani Isra'ila, Annabi Musa yanzu nan ya raba Bani Isra'ila da iznin Allah daga wahalar da Fir'auna yake ba su. Ana ketare ruwa da su, kuma sai su ga wasu maguzawa sun samu wata ainihin magariya, suna rataya ta kubbansu suna neman albarka. Sai suka ce su ma suna rata suna da gunki, sai suka ce ij'alna ala ilahan kama lahum aliha. Sai Annabi Musa, mu ma kamata a kera mana gunki kamar yadda su ma gashi suna da shi. Sai Annabi Musa yake, kai ku dai mutane ne wawaye, inna haula'i mutabbarun ma hum fihi, wadannan ai a cikin halaka suke, wa batilun ma kanu ya'maluna, aikin da suke barna ce. Yaushe ku da muka ɗibo ku za ku je ku yi bauta Allah, kuma za ku ce wai a sa muku gunki ku bauta mishi? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana kwanan nan malaman ɗariƙa suke gaya musu cewa ku yi hankali, sun zo da sabon karatu. Wai su ma kuma har sun juyo yanzu suna cewa wai ku yi hankali, an zo da sabon karatu. To me sabon karatu tukuna? Duk waɗannan hadisan dai gaba ɗayansu da ake ɗibowa daga harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fito. Dan haka zaka ji duk wanda ba daga harshen Annabi bane sai mun tsaya mun tace mu ce wannan ba na Annabi bane, kamar wannan da aka gama bayani a yanzu. Daya kenan. Na biyu, idan littattafai ne, duk waɗannan littattafan daga cikin su Bukhari da Muslim ne. Bukhari da Muslim an rubuta su fiye da shekara 1200 a duniya. To me ya sabo a ciki? A wai ai suna da hadisi da suka karanta a cikin ainihin littafin nan na koyon ilimi ta'limul muta'allim. Wai an ce wai alaikum bil aqiq, ku rinka aiki da tsofaffin littattafai. Wannan wai hadisi ne. Don tsofaffin littattafai ne, yaushe Annabi zai faɗi wannan? Shi kuma ya zo ya samu tsofaffin littattafai a Taurat da Injila, ya kawo sabo Alkur'ani, ma'ana a daina aiki da Kur'ani kenan. To yaushe Annabi zai faɗi haka? Babu a inda aka ce a musulunci sai tsohon littafi za a aiki da shi. Duk wanda ya faɗi haka yayi ƙarya, yayi bid'a. Abinda ake dubawa ba malam mai magana ba, ba malam mai littafi ba, amma menene mai littafi ko mai magana ya faɗa wajen ƙarfin dalili da ingancin shi. Innal haqqa la yu'rafu birrijal, gaskiya ba wai ana gane ta ne dan ta fito daga bakin wane ba. A ce malam wane ya ce kaza, malam wane ya ce kaza, sai ka ce a to malam wane shine namu, ai shine da gaskiya kawai. Za ba haka ake yi ba, ana duba me ya faɗa tukuna, sannan a gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Zancin da muke ganin ba namu ba, me ya faɗa sannan mu gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Da haka ake jama'a, ba abu ne na son zuciya ba. Shi yasa ya kamata jama'ar musulmi su san wannan abin da ake nema a musulunci shine menene daidai. Yanzu dukkan mu mafi yawancin ahlus sunna da muke tafsiri ba radul azhar muke rikiya ba na Malam Abubakar Gumi. To in ka hada shi da duk tafsiran da suka zo kafin shi bai zama sabo ba? To sai a ce mu ma muna tafsiri da sabon littafi kenan. hujja ake nema gaskiya ya tabbatar shikenan bai tabbatar da gaskiya ba ko shekara 2000 ne littafin sai ce ba halatta a dogara akan shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka su firgita ku ai wani sabon karatu ya fito yara suna karatu to me sabon karatu mun bayyana maka to kuma suwaye yara ni dai ba yaro bane ya kamata na saba fadan wannan kalma in ƙara fadi muku yanzu ku ji ni ba yaro bane duk wanda yake ni yaro ne ku ce na ce ƙarya yake yi ina ba yaro bane to kuma kai da kake son ka ce kai babba ne ba girman banza bane talaka ya girman sarki ai girman banza ne talaka ya girman sarki shekarun ka shekarun banza da kaula hadiya gama wahalar da ku dan Allah kun ga magantali ba shekarun banza bane yasa babu magana cewa yaro wannan magana duk shubha ce ta jahilai shubha ce ta jahilai sai a ce yara ne ku yi hankali da su to waye yaro aka je ka samu yaro gashi tana yana tsalle-tsalle a primary 6 وكان يقرا في كل من الركعتين الفاتحه وامر بذلك المصلي صلاته النبي ya kasance a kowace daga cikin raka'o'i biyu na ƙarshe jama'a raka'a biyun ƙarshen la'asar ko isha ko azhar ko la'asar ko raka'a daya ta ƙarshen sallar magriba annabi ya kasance yana karanta fatiha kuma ya umarci wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah wa kana rubama adafa ilaihima fi salati adh-dhuhri bid'a ayatin wani lokacin a sallar azhar to annabi yana hadawa da wasu ƴan ayoyin ma ka dan haka a rak'o'i biyun ƙarshe kama sabaka bayanuhu fil qira'a kamar yadda bayani ya gabata akan haka a dangane da babin karatu fi salati adh-dhuhri a babin sallar azhar wajen babin karatu jama'a mun fahimta ma'ana raka'o'i biyu da ta uku da ta hudu kenan na ƙarshen sallar azhar annabi wani lokacin sai ya takaito akan fatiha wani lokacin kuma sai fatiha sai ya tsara da wasu ayoyi ko kuma wasu gajeren surori babu laifi akan haka to bayan wannan sai kuma ash-shaykhul allamatul muhaddithul albani yace al-qunut fi salawatil khamsi lin-nazila yin addu'a a cikin salloli biyar saboda wata musiba ko wata mas'ala da ta afko wa musulmi ma'ana idan wata mas'ala ta afko wa musulmi wadda take ta sharri ce to idan aka dago daga raka'a ta ƙarshe daga ruku'u na ƙarshe sai liman ya daga hannu yana addu'a da larabci dandane da wannan mas'ala ba wai wata lafazin addu'a ce za a rike ko Allahumma hadina fi man hadaita wannan al-qunuti ne na witri kuma a'a abin da ya faru a yanzu ashe kun ga akwai buƙatar liman ya zan ya iya larabci kenan dan ya san yadda zai iya sarrafa mana addu'a dangane da mas'ala kaza da ta faru yana yi a bayyane ma mu suna cewa amin a salloli dubbaki dayan tun daga sallar azhar da la'asar har sallolin da ake bayyanawa da koyi karatu sai a bayyana za a yi wannan al-qunuti in an dago daga raka'a ta ƙarshe ruku'u na ƙarshe liman ya rinka Allahumma zalzilil kafarata fil Bosna Allahumma ansuril mujahidin fi Afghanistan wal Jazairi wa Falastin Allahumma ansurhum Allahumma khzilil kafara da makamantan haka ma mu kuma suna yin amin har sunayen kafetaccin kafirai a rinka faɗi irin su Bill Clinton irin su wane duk baki ɗaya a cikin sallolin mu na farilla mu faɗa saboda wasu sun fi Bill Clinton kafirci kuma zaka ji manzon Allah ya faɗe su a cikin sallar shi kuma sallar manzon Allah bata ɓaci ba ko kuwa ta ɓaci a to in ga dai fikihun da zai bata sallar annabi kuma shine yace al-qunut fi salawatil khamsi lin-nazila yin addu'a idan wata bala'i wani bala'i ya fado ainihin sai a tsaye ana yin addu'a a cikin salloli biyar haka nan in muna fatan wani alkhairi kamar an kama ƴan uwanmu musulmi muna addu'a Allah ya kubuto mana da su misalin wannan 1987 yau kamar shekaru 11 da suka wuce aka samu wani zindikin pasto a garin Kafancin ya tashi yayin wa'azin su na kafirci ya ci mutuncin alqur'ani aka tashi aka yi rikici akan wannan mas'ala wannan rikici ya darsa su ya harbo ya fado nan Kaduna ya fado har zuwa nan Zaria to a lokacin nan kadai dan zalunci sai aje har gida sai a kama wannan musulmi wannan malami ai ta kamawa to abin da yake haƙi akan mu ba wai fitowa zamu muna zanga-zanga muna cika titi ba wannan ba shine tsarin mu ba mu abin da ke tsarin mu sai mu zo sallar azhar la'asar magriba isha sai mai addu'a nau'i biyu. Addu'a nau'i ta farko Allah ya kubuto mana da waɗannan ainihin musulmi namu. Addu'a nau'i ta biyu ita ce Allah madaukakin sarki ya tsananta ya saukar da bala'i da musiba akan kafirai da kuma waɗanda suka kama musulmin nan a cikin salloli duk baki ɗaya za a rinka yi jama'a. Wannan haka annabi yake yi. Shi yasa idan zaka yi ashar kamar yadda na fara faɗe jiya, to ka fa duba fa. Idan ka zindumo ashar da ni Albani mai karanta littafi da Albani mai littafi duk sai mu durkusa sai ta wuce. In ta wuce ka san inda za ta tafi, tana tafiya kuma can kayan ridda. Saboda haka ka san yadda zaka faɗa, gwamma in ka ji abin ya maka ɗaci ma ka ce sallallahu alaihi wa sallam, gwamma kai salati ka daure. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin, manzo Allah ya kasance idan yana nufin zai yi wa wani mummunar addu'a shine ma'anar ala. Dan haka yi i'tida'i da ala. In annabi zai yi wani mummunar addu'a aw yad'u li ahadin, ko kuma annabi zai yi wa wani addu'a ta alkhairi. Misali akwai lokacin da wasu kafirai suka zo suka ainihin cewa annabi sun musulunta, annabi ya ɗibi alarammoni mahaddata qur'ani 70 ya basu, suka tafi ashe yaudara ce, suka je suka kama waɗannan bayan Allah mutum 70 suka yanka su. Na ƙarshen su da za a yanka ya haye kan dutse, akai akai ya sako ya ce wallahi shi sai dai a zargafo shi da igiya. Suka mako shi suna jan shi za su dangaro da shi yana addu'a, Allah ka gaya wa annabi irin halin da muke ciki. Waliyar gaskiya kenan, masu tsarkin zuciya. Nan da nan ku sai Allah ya gaya wa annabi ga halin da suke ciki. Sai manzo Allah ya zo in yana sallah yana addu'ar, Allah ya tsine waɗancan kafirai da suka kama su, su kuma musulmin, annabi ya nemi su addu'ar Allah ya kubutar da su. Akwai wasu musulmi da kafirai suka yi garkuwa da su a Makka suka hana su fitowa, su ma za ka zo ka ji annabi ya rinka ambata sunansu yana cewa Allah ya kwato su. To duk babu laifi yanzu, matsala ta kama, an kama mana mutane sai mu zo muna sallah. Allah ka kwato wani da wani, sunayensu muna faɗa gar a cikin sallah, ba jakan magori ba har jakar boka ku kai. Duk inda za ku kai a juya a raya, wallahi duk wannan barazana ce wai a ce za a kai mutum wai fadar sarkin gargajiya. To an shin fadar sarkin gargajiya mala'ika Azra'ilu ne da zike ta mala'ikan mutuwa? To shi aka kai ka wurin ba maga ko daga zuwa hawanka za a yi da duka. Imamu Ahmad daga zuwa ba duka suka haushi da shi ba, amma ya sassauta daga ra'ayin shi. To kuma ku dukkan mutuncin da ake wa addinin musulunci, kun ba da lafisi ku je ku ga sabon gari tike take da shagunan giya. Duk wannan ba sabon Allah bane sai dan an yi sunna. An yi sallar juma'a karfe 9, an yi sallar juma'a karfe 10, sannan ne wai ku an taba fiqhu. Giya da kuka sanya rasid kuke karban haraji, halal ne a cikin addini, halal ne a fiqhu? Wannan yayi daidai da fiqhu ne? Daga nan zaka san ba da fiqhu suke aiki ba, neman girma suke yi. Ku shaka duk inda za a kada a raya, wallahi tallahi ku ba ku taba karawa da mutane irin mu ba masu bin aqidar salaf, wallahi ba ku taba karawa da su ba. Kuna karawa da mutanen da yake suna cewa musulunci ne amma ba san inda musulunci ya dosa ba, wallahi ran da duk ta kifa muku da wani salafi sai ku rena kanku, domin magana ce ba duka babu zagi, wallahi sai nadinka ya kwance saboda hujja. Sai an ce ka kawo hujja, babu hujja, wallahi nadinka da kanshi zai kwance ya fadi, ma'ana shi kanshi bai yadda kai sarki bane kenan, nadin da ke kanka balle ba fadan da ke dama ko hagu da kai. Hujja za a ce ka kawo, ranka ya dade, duk girmamawa za a yi maka, yallabai sarkin sarakuna amaddallahu umraka, dukka zaka za ainal hujja. Amma ga fadata ta zartar da hukunci daga yau ba za a sake yin kaza a kasan nan ba. Man anta, fadarka bata kai ta Fir'auna ba, a cikin ruwa Allah ya halaka shi, wallahi a cikin ruwa. Yasa wallahi ku yi a hankali mulki, kada giyar mulki ta ruɗe ka kace za ka yi fada da addini. Wannan addinin shine kai, shi ya kai ka wannan gurin, shi ya kafa wannan fadar, shi ya sa ka yi alfahari da cewa kai sarki ne na musulunci. Duk abin da ya daidai da musulunci ka goyi bayan shi. Sarkin kasar Yaman a wancan lokacin shi ya goyi bayan su al-amiru san'ani mai littafin Sublus Salam, ya taimaka musu suka yada sunna, suka yada aqida. Gashi har yanzu addu'a ake mishi ta gari. Ina sarakunan da suka taimaka wajen kashe sunna, waye damu da su? Yasa kai tunani cewa wannan kujerar ga kirarinta law damat li ghairika ma wasalat ilaika, da kujerar nan ana dawama in an hauta da kai baka hau ba, wani ne ya sauka sannan ka hau. Ina fassara haka, kai ma sauka za kai wani yawo. Allah ya shiryar da mu. To annabi ya kasance idan zai wa wani mummunar addu'a cikin kafirai kenan, ko kuma zai wa wani addu'a ta alheri cikin musulmi, kanata sai kunuti. A ƙasa ya fassara kalmar kanata din nan sai ya ce al-qunuti yutlaqu ala ma'an. Al-qunuti yana da ma'anoni da dama. Wal muradu bihi huna addu'a fi salati. Amma abinda ake nufi da al-qunuti anan shine yin addu'a a cikin sallah fi makanin makhsusin min al-qiyam. A wani keɓantaccen wuri a tsaye a sallah. Don haka sai annabi yayi al-qunuti fi raka'atil akhirati. A raka'ar ƙarshe ba'dar ruku'i bayan ya dago daga ruku'u. Don haka ba wai kafin ruku'u ga jama'a. Al-qunutin da ake kafin ruku'u zamu zo mu same shi shine qunuti a sallar witri. Qunuti a sallar witri wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan yi, to amma ya kan yi shi ne kafin ruku'u. Amma qunutin nan da ake magana to sai in an dago daga raka'a ta ƙarshe. Idza qala sami'allahu liman hamida. Idan annabi yace sami'allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ma'ana annabi dama mun karanta yana liman kuma yana fadin wannan ko yace sami'allahu liman hamida, kuma ya dawo yace rabbana lakal hamdu, kuma yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. Dan haka da liman da mamu da mai sallah shi kadai da kowa, mace da namiji, yaro da babba, tsoho da matashi, kowa sai yace sami'allahu liman hamida. Sannan in ya daidaito a tsaye kuma yace Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ko Allahumma rabbana lakal hamdu, ko rabbana wa lakal hamdu, ko rabbana lakal hamdu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wancan hadisi da yake cewa idan liman yace sami Allahu liman hamida, ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu, mun fassara ma'anar shi cewa ba wai yana nufin ya raba aiki bane liman nashi daban, mamu nashi daban, amma ana nufin cewa limamu ba za su faɗi nasu waɗannan tasmi'in ba, ba za su yi sami Allahu liman hamida ba sai bayan liman yayi. Duk mun karanto a baya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To idan annabi ya dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe bayan ya ce sami Allahu liman hamida, sai ya rinka yin ainihin al-qunuti din. Wa kana yajharu bi du'aihi, kuma annabi ya kasance yana bayyana wannan addu'a ne. Jama'a a bayyana ne ake yin al-qunuti din. Liman a bayyana zai rinka yi. Wa yarfa'u yadaihi, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga hannayen shi a wajen yin al-qunuti din. Waɗannan hadisai gashi da hadisi na biyar da hadisi na shida. Wato hadisin cewa annabi yana yin al-qunuti bayan ya dago daga ruku'u na ƙarshe, da kuma hadisin cewa annabi yana yin addu'ar a bayyane, al-Bukhari wa Ahmad su suka ruwaito shi. Wannan hadisi na cewa kuma annabi yana daga hannayen shi a yayin yin addu'ar al-qunuti, yace Ahmad ya ruwaito shi, wa Tabarani da al-Imam Tabarani bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. Wa hadha mazhabu Ahmad. الشيخ العلامة الألباني يجي وننشين مذهب إمام أحمد وإسحاق إسحاق الراوية أنه يرفع يديه في القنوت شوامي صلى إذن يزوين القنوت وأينهن زيت أجهنا ينشي كما في المسائل كما يديزو أتكل تافن المسائل للمروزي نأ الإمام المروزي جماعة ممتهن شوانا إذن أجهزو ذائق قنوتي انقوى زيت أجهنا ينشي daga hannayen nan da zaka yi kamar yadda zaka zo ka ji zaka daga su ne ka ainihin fuskantar da cikin tafin sama kamar yadda aka saba addu'a yau da kullum. Ba a yin addu'a jama'a a daga can sama kamar yadda zaka ga wasu suna yi haka. Abinda sunna ta ce irin wannan daga hannu sai a addu'ar sallar roƙon ruwa. A addu'a ta sallar roƙon ruwa idan aka zo ana sallar roƙon ruwa sai a daga hannu can sama, kuma sai a kifo tafin haka ƙasa. Akasin yadda aka saba addu'ar yau da kullum, wato an yi fa'al kenan, an yi kamar arashi kenan. Muna fatan Allah ya juya mana halin da muke ciki kamar yadda muka juya daga yadda muka saba addu'a. Hadisi sahihi haka yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin Sahihu Muslim. Shi yasa in aka tafi za a yi sallar roƙon ruwa da liman da mamu, kowa sai ya daga hannun shi sai fuskanto ƙasa haka. Ya ce in izala sun ka saban addini, zai mu ce a'a dattijo, haka dama aka samu daga annabi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Eh, ba yadda za a yi da su haka za a yi ta yi. Suna zagin mu muna nuna musu alheri har su gane. Kowa san sanda aka kawo magi ƙasar nan, me ake cewa? Magi na miya. Magin miya sanda aka kawo shi ba cewa suke hanjin kuturu ba ne? Hanjin mage, hanjin kaza, yanzu waye bai ci? To duk sun cinye hanjin kuturu kenan, duk sun cinye hanjin mage kenan. Dan haka in aka zo da alheri sai mutane sun ta suka, sai a yi ta danna musu har su fahimce shi. yanzu da da bature yazo da boko kasan nan duk abin da ake so na boko har kai kuma entrance kudin kuma entrance ma gwamnati ke biya maka kudin GGE gwamnati ke biya maka uniform da abinci komai mutane suna ta kaurecewa su dan boko dan wuta boko ko a wuta duk suka gama wannan sai yanzu ya zama kowa abin ya zama kamar ijma'i a tsakanin su kowa in aka dauka kanshi a makarantar boko ya fara gaba da headmaster kenan har suram amma dafa an ce dan boko dan wuta to haka matsalar take jama'a wannan sunna za su ji ba su santa tunda ba su saba da ita ba sun saba da bid'a ne wasu sun saba da al'ada ne to saboda haka in suka ce ba su sosai a ce a'a ai dai ta danna musu a hankali har dai su karba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ake yi kenan to haka wannan magana ta zo a cikin littafin al-masailu na al-imam al-marwazi a cikin shafi na 23 wa amma masuhul wajhi bihima to mun ji dangane da daga hannu jama'a daga hannu shari'a ta tabbatar da daga hannu a wajen addu'ar al-qunuti amma dangane da shafa fuska da hannayen fa idan an gama yin addu'a a cikin sallah malam yace falam yurda fi hadha al-mawtin ba a samu wani hadisi yazo a wannan gurin ba gaba daya a cikin sallah babu hadisi ko da ne rauni ko na ƙarya cewa an gama addu'a a shafa fuska dan haka fa huwa bid'atun bid'a ne in ka gama addu'a a cikin sallah al-addu'a al-qunuti ka shafa fuskarka haka to kai bid'a wa amma kharijus salah amma a wajen sallah kuwa fa mun fahimta a wajen sallah in wata matsala ta kama kai addu'a ba a cikin sallah ba harkokinka ne yau da kullun an gama kaza an ce jama'a Fatiha da alam nashara Fatiha irin dai wannan abubuwa da ake yi to in an daga hannu an gama addu'a shin za a shafa sai malam yace akwai hadisi akan haka amma falam ya sahha babu hadisin da ya inganta akan haka wa kullu ma ruwiya fi zalika da'ifun duk wani hadisi da aka ruwaito dangane da shafa fuska da addu'a hadisi ne mai rauni wa ba'dahu ashaddu da'fan min ba'd wani sashi na hadisan ma zaka gansu sun fi rauni fiye da wani sashi mai yiwa an ka tashi ka dauko wannan hadisi aka ce maka mai rauni ne sai ka ce to ai kuma ga wani hadisin sai ya ce ai wannan kuma gomma ma wancan da ka kawo jifan gafiyar ɗaya kenan dukkan su matattu ne shine sai malam yake cewa kama haqqaqtuhu fi da'if abi dauda kamar yadda na tabbatar da haka a cikin littafi na da'if na sunan abi dauda lambar hadisi na 262 wal ahadith sahiha da kuma silsilat al ahadith sahiha a lambar hadisi na 597 wato mujalladi na 2 kenan jama'a mun fahimci wannan wannan mas'ala jama'a saboda muhimmancin ta na zo da littafin silsilat al ahadith sahiha din zan karanta mana in Allah ya nufa ko dai a yau ko kuma a gobe insha Allah dan mu tsaya mu tattake mas'alar ka ji duk hadisan da ke magana akan shafa fuska da addu'a babu wani hadisi wanda yake ya inganta ko kwaya daya duk wasu hadisai da zaka ji wasu malamai sun ce masu dama-dama ne kamar yadda Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram yace ai hadisan in an hada su za su karfafi junan su to zaka ji su hadisan daga munkarin hadisi sai matruki don haka babu wani hadisi wanda ya inganta wajen shafa fuska da addu'a walizalika qala al-Izz ibn Abdussalam saboda haka aka samu wani babban malami malami ne na fiqh kuma na usulul fiqh ya rasu hijira na da shekara 660 wato a cikin karni na 7 ya fadi fi ba'd fatawihi a cikin wasu fatawoyi nashi yace la yafa'aluhu illa al-juhal babu masu shafa fuskar su da addu'a haka sai jahilai mas'ala kenan ma'ana ina wannan magana take nufi ta iya yiwa kace a to naga babban malamin mu ayin ya gama yana safawa fa huwa jahilun bil hadisi wa ilmi ya jahilci hadisi kenan ko ya shiga karkashin wannan kalma kenan li'anna al-jahala naw'ani jahilci ai nau'i biyu ne ko akwai wanda yake jahili ne murakkabi asalin shi ba jahili bane jahilci ne wato ruwan jahilci ya dake shi ina ma'anar ruwan jahilci ya dake shi ya dan fara iya karatu da rubutu amma baya iya tace ilimi to zai ce wannan jahili ne murakkabi akwai kuma wanda yake jahili basiti jahili ne fitik idan da kafa baka ce rubuta sunan shi da boko ko da Muhammadiya bai iya ba in ka kawo mishi bible na larabci da qur'ani bai iya bambancewa in ka kawo mishi bismillah bai iya ainihin cewa bismillah ce wannan ko ta'awuzi ko kalmar shahada ka kawo mishi ba zai iya cewa kalmar shahada bace a bayanance in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko daidai zai iya fadar ta ma'ana jahili kenan basiti bai san ilimi ba kuma shi da kanshi bai san kanshi ba To dan haka ya jama'a babu kyau jiya na fara mana ishara akan wannan mas'ala ko cewa ainihin wannan mas'ala tana da muhimmanci saboda mas'ala ce wanda yake lalle za ga mutane in sun yi addu'a suna shafawa. To dan haka malamai masu karantawa islamiya ɗan yara din nan ku daina sa su suna shafawa, in an ga wani yaro ko wata yarinya ta shafa sai a ce a'a sai ki daina shafa babu kyau. Yadda ɗan bid'a suke faɗa da sunna, lalle ne ahli sunna su faɗa da bid'a. Jama'a mun fahimci wannan, domin na daga cikin abubuwan da suka daure wa bid'a gindi su ne waɗannan hadisai waɗanda ba su inganta ba. A nan ne zan tsaya in jawo hankalin jama'a akan cewa lalle ilimin hadisi sai an koye shi za a iya tace waɗannan abubuwa. Jama'a, idan ba a koyi ilimin hadisi ba, ba za a iya tace waɗannan abubuwa yadda ya kamata ba. Sai a zo ana ainihin bauta wa Allah da abin da yake ƙarya ne. Ranar alkiyama Allah ya ce ai baka bauta mishi yadda ya aiko annabi ba ko? To wannan babu wani hanya da za a bi, sai dai a je a koyi ilimi a wurin malaman da suka san ilimi, su koyar da kai abin da ya kamata kamar yadda na faɗa. A nan ne har yau zan yi amfani da wannan dama in yi wa ƴan uwa nasiha akan cewa ku ji tsoron Allah. Idan ba ku iya ilimin hadisi ba, kar ku ce za ku karantar da ilimin hadisi. Idan ba haka ba, za ku sababbar da bala'i a cikin addini, saboda ku za a ɗauke ku cewa ku ma malamai ne kun iya hadisi, sai ku zo kuna kawo bankaura. Yanzu dan Allah, wacce bankaura ta wuce a ce wai ana karantar da ilimin hadisi amma an sanya littafin Qawa'idul Asasiyya na Muhammad Alawi Al-Maliki. Muhammad Alawi Al-Maliki yaushe za a ce wai ana karantar da littafin shi a cikin ilimin hadisi? Wacce dirkaniya ta wuce wannan. Wannan Alawi Al-Maliki dan dariqa ne sai kenan, sannan Ash'ari ne a wajen aqida, sannan muta'assibi ne da mazhabin shi Al-Maliki. Ma'ana shi abin yayi mishi yawa kenan, a ce shege da hauka kenan ko? To abin yayi wa Alawi Al-Maliki yawa. To Alawi Al-Maliki din nan tantagariyar dan bid'a ne, ya rubuta littafai yana rushe addinin musulunci. Daga ciki kun ga littafin Mafahimu Yajibu An Tusahhah, wannan malami ya littafi ba abin da yake rushewa sai aqidar da manzon Allah ya zo da ita. Dan haka malamai na salafu ba su kyale shi ba, suka tashi suka yi raddi akan shi. Hadhihi mafahimuna, gashi aka yi mishi raddi. Katabahu Saleh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Sheikh, ɗaya daga cikin jikokin Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta wannan littafi, yana